بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Litinin 27 ga watan Sha'ban hijira na da shekara 1441, wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2020. Barkamu da sake saduwa ƴan uwa masu albarka a cikin wannan wato jeren giya ta tattaunawa da nake kawo muku akan matashiyar mafarki. Wannan shine darasi na 7 insha Allahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sunana Kabiru Abubakar, wanda ake ce ma Asgar, daga Darul Hadith Salafiya Zaria Nigeria, makarantar Malam Albani Zaria rahimahullah. To a darasi na 6 da muka tattauna a gurguje game da abin nan hukunce wanda suke da alaka da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a mafarki, da kuma cewa mafarki din baya zama tushe na kafa shari'a a musulunci, baya daga cikin wato abin nan usul, ko kuma a ce abin nan madogara ta kafa shari'a, wanda su ne Qur'ani da hadisi ingantacce da ijma'i na malaman musulunci, sai kuma wato su kiyasi da sauransu waɗanda akwai maganganu da yawa kai. To kafin mu ce, ina so na ƙara bayyana mana cewa ƴan uwa masu albarka, duk da wannan magana akwai istisna'at waɗanda ana amfani da mafarki wajen warware wasu matsaloli ko rigingimu ko wata mas'ala, ko da ba za a kawo shari'a na sabuwa ba, amma ana isti'nasi da shi. Kamar yadda wani lokaci yakan faru ga masu ruqya, sukan ga wani abu a mafarki, ko alƙali, kamar yadda Ibnul Qayyim ya bada labari a cikin littafin shi Turqul Hukumiyya, ko wasu abubuwa makamantan haka, duk suna iya faruwa. Babu laifi ina ganin mu buga misalai musamman daga cikin tura na ilimi na magabata don tabbatar da haka, don ba magana ce wadda kawai ake yin ta haka nan kawai a sharɓota ba, cewa ana iya amfani da mafarki musamman a waɗancan zamuna da suka gabata. Aka ga mafarki wanda yake ya tabbata gaskiya ne, ana iya amfani da shi wajen warware wata matsala ko bayar da wani hukunci ko makamancin haka. Alal misali, al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ya ruwaito da shi da al-Imamu Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah, aidan su ruwaito hadisi daga Abu Zubair, daga Jabir, daga ya ba da labari shi Jabiru Allah ya kara masa yadda, cewa wani sahabi din nan daga cikin dattawan sahabbai, At-Tufail bin Amr al-Dawsi radiyallahu anhu, ya zo ya musulunta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kafin ya musulunta ya taba tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kici ma annabi alaihi salatu wasalam, halaka fi hisnin hasinin wa man'a. Dukkan annabi yana maka yace mishi, me zai hana ka zo ka zauna a wata wato ganuwa, cikin wata ganuwa wadda take mai tsaro da kuma mana'a da kariya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba, saboda ya riga ya ma ansaru addu'a abin nan alƙawari cewa zai bi wurin su. To bayan da wato Allah subhanahu wa ta'ala ya taskace wa ansaru wannan abu, kamar yadda Muslim ya ambata, ina kawo mana hadisi ne a taƙaice, kissa ce sananniya ga dalibai da masu bincike, balantana kuma iyayenmu malamai. To Tufail, bayan da Annabi ya dawo Madina, sai suka zo shi da wani mutum suka musulunta a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kamar yadda aka ba da labari a cikin riwayar Muslim, cewa sai suka kamu da zazzabi, jikinsu ya ki sabawa fajtawu al-Madinata, jikinsu ya ki sabawa da Madina ta rashin lafiya. To shi wannan ɗaya mutumin, wata ranar da zazzabi ya dame shi cikin dare, sai ya ɗauki almakashi ko wata reza, sai ya yanke ya yanka jijiya hannunsa, irin wannan babbar jijiya ta jikin ɗaya hannu kawai yanka ta, jini ya dinga zuba har ya mutu, ma'ana ya kashe kanshi kenan. To da ya mutu haka, aka je aka rufe shi, sai dan uwansa Tufail sai ya kwanta bacci sai ya kwanta bacci sai ya ganshi kuma a cikin wani yanayi yace kamar yadda ya fada shi Tufail yake cewa aka ba labari aka ce fara'ahu Tufail fi manamihi fara'ahu wa hay'atuhu hasana sai ya ganshi da kyakkyawar kama kuma yace amma sai ya ganshi an daure mai hannayen shi an dukunkuna hannayen shi haka babu kyan gani sai ce ya rage ka kuma cikin kyakkyawan hali haka wato ai ana tsammanin ya mutu kafiri ne shi da muslim ya kawo wannan hadisin yahuda da shi akan cewa babun da ke tabbatar da cewa ba a cewa mutumin da ya kashe kanshi ya mutu kafiri ba a cewa mutumin da ya mutu cikin sabo ya mutu kafiri ana iya samun Allah ya mishi gafara da Tufail ya ganshi sai ya ce mishi ya na ganka kuma a haka sai ya ce ai Allah ya gafarta mini ne da hijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam hijira da ne zuwa ga annabi ta sa Allah ya gafarta mini munan laifin da nake farkai na suicide na kashe kaina da nayi sai ce to amma ya aka hannunka aka daure sai ya ce ai mala'iku sun gaya mini cewa hannuna ba za a gyara mun su yadda ya kamata ba haka zan zo da hannu yankakku wanda na bata da gari ya waye sai Tufail ya je gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mafarkin sai annabi ya ce Allahumma waliyadaihi faghfir ya Allah ka gafarta wa hannayen shi din ma ka kara mai rangwame yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan mafarkin wajen bayyana wajen yin addu'a ma ga mamaci musamman akan wannan kadiya da ta faru wannan hadisi ya cike so musu shi yasa kar mu je da nisa na sun bayyana mana cewa mutane sun kasu gida uku dangane da al'amarin mafarki akwai sufiya wanda suke zakewa akwai kuma mu'tazila a ɗayan gefe waɗanda su kuma suna aiki ne dama da hankali ba sa yarda da duniyar ma wara at-tabi'a transcendental da su kuma suna ƙaryata da dama daga cikin ahadas na mafarki din wannan dai yana cikin sai muslim da haka babu wani iskali game da shi haka al-imamu at-Tabarani ya ruwaito a cikin al-Mu'jam al-Kabir da kuma Abu Ya'la a cikin musnadinsa da wasu malamai da suka ruwaito wasu wurare da dama kamar Ibn Abi Hatim kamar an samu ma wato Bukhari ya kawo shi a cikin at-Tarikh wata kissa doguwa wadda Sheikh al-Albani ya takhrijinta a cikin as-Sahiha lamba na 2710 shine kissar wani abin nan wato sahabi shine Abu Sa'id al-Khudri wanda ya ba Annabi labarin cewa yayi mafarki ya ganshi yana zaune a kasan wata bishiya yana karanta suratu Sad yace yana cikin karantawa da yazo daidai sujuda daidai da yake sujuda wato daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم الله يجي وظن داود انما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب da yazo daidai nan wajen yace sai yaga da ita kanta bishiyar yace da nazo daidai sujuda sai naga ita ma bishiyar ta fada za ta yi sujuda sai annabi ya ce mishi a mafarki annabi ya ce mishi kai sujudan kai ma sai ya ce ban yi ba sai annabi ya ce mishi anta kunta ahqqu bis sujudi min ash-shajara ai da kai ya kamata kai ba bishiyar ba wannan ma mafarki ne shi ba wanda duk da kana kantun da aka yi riwaya da akidi ta tabbata insha Allah riwaya ce tabbatacciya insha Allah bi mazmu'i turuq da Sheikh al-Albani ya takhrijin ta mata kanikanci ba dan kadan ba sannan ya zo a cikin bin littafin al-Imam al-Bazzar Musnad al-Bazzar da kuma Mushkil al-Athar na Tahawi da al-Imam Ibn Majah da Ahmad da Ibn Hibbana suratu hadisin da ke nuni zuwa ga cewa fil jumla abin hadisi yake nuna shine wasu mutane guda biyu ne yan uwa suna rayuwa a wuri daya a cikin sahabbai suke daya ya fi daya ibada to wanda ya fi ibadan sai aka kashe shi a jihadi bayan shekara guda sai dayan ya mutu sai Talhatu dan Ubaidillah sai mafarki ya gansu sai ya ga wannan da ya mutu daga baya wanda ba a jihadi aka kashe shi ba kuma wancan da ya fi ibada sai ya gansu, amma sai ya ga na bayan alamar yana gaba da wancan a matsayin da ya samu aljanna. Sai sai mamaki ce mishi, a ya naga haka kuma? Yace ya naga haka. Sai sai daga riwaya yace ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari, yace manzo Allah ai kaji abin da na gani fa ta'ajjabtu, yace sai ne mamaki. Sai annabi ya ce mishi, a kai baka san shi wannan ya rayu bayan wancan shekara guda yayi azumin Ramadana yayi sallar raka'a sama da 1000, ai dole ya fi wancan matsayi. A wannan shi ma ya bayyana wani hukunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara sakamakon mafarki da ya faru. Akwai kisar abin nan wannan sahabi Abu Umama al-Bahi wanda take cikin littafin abin nan al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin abin nan ɗinsa kenan al-Mustadrak, duk yake isnadin sa yana da rauni kamar da Imam al-Zahabi ya bayyana, saboda wani mutum da suna Sadaqa ibn Hurmus wanda da'ifi ne, amma al-Imam al-Tabarani ya sake fitarwa shi ma a cikin Mujamul Kabir da Ibn Asakir a cikin tarihin sa da Ibn Maradawiya da shi da Ibn Abi Hatim dukkan su a cikin at-tafsir din su, wanda ya tabbata cewa Abu Umama ya bada labarin cewa bayan da ya goyi musulunta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi je ya kaiwa al'ummar shi musulunci, da yaje babban mutum ne a cikin su. Yana zuwa suka fara maraba da shi dai dan ajlan, maraba da dawowa kaza 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 kaza, suka ce mun ji labarin an ce ka canza addini, ya ce na dai imani da Allah. Yace ya zauna ya gan suna ta cin abinci suna ta shaye shaye, su ana cikin cin abinci ana sha, sai aka dauko jini. Dama suna da al'ada ta cin jini, abinda musulunci ya hana, hurimat alaikum hurimat alaikum mai tutuwa damu. Sai ga an dauko jini an aje da kararren jini, haka za a fara ci kamar za a ci tsire ko wani abu haka, wato wani abinci ne mai daraja a wurin su, bayan an sha ruwa an sha fate da sauransu shakun, sai aka ce za a ci abin nan, za a ci wannan abinci na garari. Aka ce ka lokacin mu ne cewa ai ni na daina cin irin wannan, na zo muku da addinin musulunci. Yace ni ita musu wa'azi ba sa ji, ya bayyana musu ayoyin da suka hana wannan abu ba su ji ba, to da karki suka ji haushi suka hana shi ko ruwan sha, ya dinga roƙon su don Allah su taimaka mishi, kishi ya dame shi suka hana shi ruwa. Aice haka ya kwanta da bakar bakin kishi kamar zai mutu, da ya bacci sai ya ga wani a cikin bacci ya kawo mashi ruwa mai sanyi a cikin gora ta musamman. Yace ya karba ya sha ya sha, yana cikin sha kawai sai ji ya farka, yana farka kuma sai ji baya jin kishin nan kamar da gaske ya sha ruwa. Wannan haka ya zo da kissar cewa yace ina farkawa, yace wala wallahi ma aqishtu wala araftu atashan ba'da tilka shurba, yace wallahi daga nan ko ban sake yin kishi ba. Wannan shi ma mafarki ne, wanda kuma ya tabbata wannan duk mafarkai ne waɗanda ba su da maran biya abin da ke faruwa a cikin su kamar hakika ce. To haka Kharija ibn Zaid yake ba da labari daga wadda mata mai suna Ummul Ala al-Ansariya, wanda wannan yana cikin Bukhari da Muslim da shi Musnad na Hakim din, game da kissan mutuwar sahabin nan Uthman dan Mad'un, wanda wannan mata ta tana cewa ai ya more ya zama dan aljanna, annabi ya maka tankiya cewa waye sanar shi, har ta ji damuwa sai ta kwanta bacci, sai ta ga wani idan ruwa na gudana daga riwaya, ta ga manzo Allah sai sama take cewa na ga kaza ya manzo Allah, sai ya ce mata zalika amaluhu yujra lahu, wannan aikin sa ne ake ci gaba da gudanar masa. Waɗannan dai misalai ne kawai muke bugawa, wallahu alam. Kar in cika ku da surutu. Akwai kuma wata kissa ta wannan Aisha radiyallahu anha, matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda tana cikin littafin Ibn Abi Shayba musannaf kenan, da Ibn Abi Dunya a cikin makayidu shaitan, da Abu Nu'aym a cikin hilya. Al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo wannan kissa a cikin littafin Siru Alamin Nubala cikin tarjuma Aisha, da yake ba da labarin cewa Aisha ta kasance tana karantar da hadisi, kawai sai a ga wani namiji bil ya zo ya zauna haka, ta mai kashedi bai ji ba, ta mai kashedi bai ji ba, shikenan rannan kawai sai ta take shi, da aka ce fa fa'adat alaihi bi hadidatin, ta mishi ta tare shi ko ta yanke shi da wata wuka faqatlat ya fadi ya mutu shikenan fa tunda laifi yake yana shigowa gidan matan aure aka ce tana kwantawa bacci sai aka nuna mata a bacci aka ce mata aka ce da ita a qatalti fulanan wa qad shahida badaran haba aisha yanzu zaki kashe mutum wane ke kin kashe shi a alhalin yaji yakin badar ashe aljani ne yana zuwa ne sauraron karatu cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muryar da tijan barkin sai ake ce mata aka ce mata kana la yatlu alayki la hasiran wala mutajarrida ai baya shigowa wurin ki sanda kike da kayan gida ko kuma sanda kike cikin tsareyin ki sai kin saka sutura wanda kike iya ganin mutane a cikin ta yake zuwa li'annahu kana yasma'u yuridu an yasma'a kalama hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam aka ce hadisi yake kawo su to da ta farka fa tace fa akhadani ma taqaddama wa ma ta'akhkhara hankali na ya tashi na rasa yadda zan tace fa zakartu dhalika li abi babanta yana halifa lokacin sai ta ga mushi tace kaji abin da aka sai ya ce mata tasaddaqi bitna 10,000 diyatan kiji biya diya kiji ki sadaka da diya ta dinari 10,012 shine hazabi yake cewa a cikin talikin shi dai rahmatullahi yake cewa wala a'rifu ahadan wala a'lamu ahadan al-yawma yaqulu bi wujubi diya fi mithli hadha ni ban san wani wanda a yanzu yake cewa a biya diya ba irin wannan ni ban san wani duk wanda ya shigo gidanka ba da izini ban ka kashe ka kashe banza amma duk haka baban ta yace masa biya diya saboda yanzu shi an kashe shi ne bisa kuskure ba bisa yazo sata ko barna ko kwatanci ko leke kaga duk wannan ahkamu ne ina kwatanta mana misalan ahkamu ne waɗanda tun zamanin salaf aka zartar da su sakamakon mafarki akwai kisa sananniya wadda al-imamu Abdurrazzaq As-Sana'ani ya ruwaito ta da al-imam al-Baihaqi tsakanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana khalifa da shi da wani sahabi wato wanda shine dan uwan Qudama ibn Mad'un wanda yayi wani kuskure yayi ma wata aya ta wuri fadan Allah laysa alal ladina amanu wa amilus salihati jinahum fima ta'imu zuwa ƙarshen cikin suratul Ma'ida wanda yaje fassara ta cewa to tunda shi yana da imani yana aiki mai kyau to ko ya sha giya fi mata'imu babu komai sai je sha giya Umar ya kama shi ya cici mishi zarafi yasa aka mai haddi yace ƙarya kake baka da imani da ka da imani da baka haka sai Usma'a binnan Qudama dan Mab'un ya ji haushin wannan abu sai zama baya ma Umar magana Umar ya mishi magana baya amsawa bai amsa sallama suka gamu da Umar a Makka Umar na dawafi shi ma na dawafi da yaga Umar kawai kawai da kai tsaki Umar dan Khattab ya koma masauki gari na wayewa sai tashi cikin firgici yace aje a kira muni Qudama a ce zo ina neman shi aka ji aka gane Qudama yace ba za a zo ba halifa ne ba yace ba za a zo ba Umar yace aje a ci mishi na ce ya zo ko in za a jawo shi a kawo shi da yaga dai abin ba na wasa bane sai tashi ya tawo Umar yace mishi kai hakuri nayi mafarki ne an ce da ni salim akhaka ya Umar kai ka shirya da dan uwanka ka je ka bashi hakuri Umar ya bashi hakuri yace kai hakuri kai yafe mun gashi Umar din yake da gaskiya ba amma haka yace kai hakuri kai yafe mun haka al-imam ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafin sa wato abin nan kenan a cikin littafin sa ar-ruh na ibn qayyim ya bada labarin wata kissa ita ma wadda ta tabbata daga Hammad dan Salama madan salama ya daga sabit daga sharqan hausha aka ce akwai as'ab ibn jassama da auf ibn malik sahabbai ne guda biyu radiyallahu anhuma to suna da mutunci da abokantaka da juna sai suka yi majunan su alƙawarin cewa duk wanda ya riga mutuwa zai dinga bayyana ga ɗayan yana bashi labarin lahira yana ƙara mishi kuma yana bashi labarin duniya to ana nan to sai sa'ab ya mutu da auf ya kwanta mafarki sai ya ganshi ya zo yana ce mishi kai dan uwana ka san wani abu ne ya faru yace me ya faru yace ai Allah ya gafarta mana zunuban mu da muka mutu amma dai mun sha wahala haka yace kufiran na ba'dal masa'ib bayan wahala yace sai auf yake ba labari yake cewa sai na ganshi da wata ɗar alama baka na ce mishi to wannan alama fa da ke jikin fuskarka alama wani tabo na wahala haka sai ce ai wannan alamar wasu dinarori ne guda goma da na ansa bashi a gun wani bayahude kuma har na mutu ban biya ba su ne aka horar da ni a kansu kuma har yanzu ba a gama wannan shari'a ba yace taimakon da zaka mini shine ka tafi gidana ka je ka duba a duba daidai wuri kaza kuɗin suna nan na ajiye su a ɗauka a bashi kayan shi shi kuma ka sani duk abin da ke faruwa a gidana ina samun labari akwai yata zata tana nan zata mutu kwanan nan nan da kwana shida don haka don Allah a kula min da ita kafin nan da mutuwar ta shi kuma daga cikin wanda aka tuhume da su har da wata ƙyanwa da ta bata a gidana ba a nemo ta da Aufi ya tashi hankali ta yi ta farka daga wannan mafarki hankalin shi ya tashi sai ta gidan wannan su Asab ibn Zufama ya je yace ya bincika yace shin akwai wani wuri a nan gidan mai filo iri kaza da kaza aka ce ana tsagawa sai ga kuɗin dinari ko mai yadda suke aka ɗauka aka mayarwa da wannan bayahudi aka tambaye shi kana bin wani kuɗi su ne waɗannan ya ce to ga su sannan ya ce ma mata gidan akwai wata kyanwa a gidan da take wallahi ban san da ita ba amma dai a tambayi ma'aikatan gidan bayi aka tambaye su akwai wata kyanwa suka ce eh akwai kyanwa amma ta bata kwana da kwanaki ba sai da ke wasu ku je ku nemo ta duk bai bayyana musu ma asalin tarihin ba tukunna ya ce ina wance yarinyar nan da bata da lafiya yarinyar kaza aka ce ai tana nan bata da lafiya yana taba ta yin zazzabi a jikinta ya dai shiru haka wannan matar wannan yarinya kwana shida nan da Aufi ya bada labari da Aufi ya gani a mafarki bata wuce ba haka ta mutu kwana shida yarinyar nan bata wuce ba haka yake matar sai take ayyami shine Ibn Qayyim yake cewa wannan yana da cewa Aufi yana da fiqhu irin na sahabbai da ya iya tantance wannan wasiya ya ji ya ainihin wato cikata to kwatankwacin wannan wasiya ita ma akwai wasiya shahararriya wadda ana ma kafa misali da ita ita ce wasiya ta sahabi Thabit ibn Qais ibn Shammas wanda ake mishi take da sahabin da ya yi wasiya bayan ya mutu akwai Ezra wadda ta ruwaito hadisin wanda ya rutu da gunta shine abin nan Ata'u al-Khurasani kamar da yake cikin littafin Al-Mu'jam al-Kabir na Al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani wanda hadisi ne kuma shi ma tabbatacce ya zo garin Madina yana neman wa zai bashi hadisan wannan bawan Allah sai aka nuna mishi yar shi ta faɗa mai hadisin to a cikin hadisin take bashi labarin cewa lokacin da Sayyidina Abubakar ya ce a zo a fita yakin ahlur ridda su Musailama al-Kazzab su Musailama al-Kazzab wannan babban makayyaci Thabit dan Qais babanta na cikin wanda suka tafi wannan yaki kuma dama annabi ya mishi bishara akan cewa zai yi shahada to anan yi shahada yace da aka je farko kafaran nan sun ci nasara akan musulmai har kifawa uku to daga nan sai shi Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu anhu da shi da wani Salim babban alaran mannan Maula Abu Huzaifa sai suka ce aiko da fa ba haka muke yaki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan akwai alamar tsoro sai suka tona rami suka gine kansu yadda ba za su iya guduwa ba suka yi ta harbi suna yaki a wajen aka kashe shi to bayan da aka kashe shi Thabit dan yayi shahada to sai ya ce tattaba da labari take cewa sai aka ganshi a mafarki wanda daga cikin mutanen gidan shi ya ganshi a mafarki ko kuma wani abokin sa da ya ganshi sai ya ce mishi da Allah bari in baka sako ka je ka fada ma komanda Khalid ibn al-Walid shi kuma ya je ya fada ma halifan musulmai Abubakar kenan har yake ce mishi ina horanka iyaka an taqula wa iyaka an taqula hadha hulmun fatudayyahu ina horanka kar ka je ka fada ka ce mafarki ne in ka ce mafarki ne ba wanda ya saurare ka ka bata min wasiya ta kenan yace jiya da aka kashe ni da aka kashe ni akwai wani silke a jikin jikina mai tsada wani mutum cikin musulmai cikin sojojin mu na musulmai ya zo wucewa ya ga wannan silken sai ya tsaya ya cire silken daga jikina kuma ya tafi da shi gidan shi ya je ya koyi gidan yana daidai wuri kaza idan ka je zaka gane gidan da akwai wani doki an daure shi an sa mai talala doguwa ko mutumin yana nan ya daga wani wuri mai iri kaza ya koyi wannan silken a karbi silken idan an koma Madina a bawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Sayyidina Abubakar a ce mishi wannan ita ce wasiyata bayan mutuwa na wannan ita ce wasiya ta ga abinda nake so a zuwa yi aka ji ya ga Khalid ibn al-Walid shi kuma yaji aka tabbatar da wannan abin yadda ya fada haka yake abin aka zo aka tabbatar da wannan ainihin wato wasiya ta Thabit ibn Qais ibn Shammas baya ga Abu al-Qasim al-Tabarani akwai malamai da dama da suka ruwaito ta daga cikin akwai al-Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan dinsa hakanan a cikin Hilatul Awliya ta ainihin wato Abu Nu'aym al-Asfani da makamantan su ba na so na tsawaita game da waɗannan abun mamaki ga shan tsawaita din yanzu minti 20 da wajen biyar kuma gashi kowane kafet muna yin shi ne rabin awa almuhim waɗannan misalai ne waɗanda za su bayyana mana cewa ana samun mafarkai waɗanda suke taimakawa wajen warware wasu mas'aloli musamman a zamanin da sa'ad da akwai gaskiya akwai ainihin wato salaha to da haka zaga waɗannan mafarkai ma ba sa zuwa da ramzi za mu zo magana akan ram codification na mafarki akwai mafarkin da yake zuwa kamar yadda ka zo waɗannan warawara babu wata fassara akwai wanda kuma in ya zo zai zo da codification ne sai an fassara sai zai da wani code ne bari in cike mana da wani abun na mamaki shi ma wanda Ibn Kathir ya ambata a cikin littafinsa a cikin Al-Bidayatu wan Nihaya a mujalladi na 14 na littafin Al-Bidaya juz'i na 14 can karshe-karshen littafin Bidaya yake ba da labarin cewa wani lokaci can ya taɓa yin mafarki har ya ambaci kwanan watan mafarkin cewa ya mishi take da manamun gharibun jiddan yace shi da kanshi Ibn Kathir shi wannan mafarki ya yi mafarki sai ya ga al-Imam an-Nawawi a mafarkin da ya gashi sai yake ce mishi yawa akramakallahu dama ina da tambayar da nake so in maka me yasa a cikin littafin ka na sharhin al-majmu'u sharhul muhaddab gabaki daya baka yin istishhadi ko ka kafa hujja ko ka kawo ra'ayin Ibn Hazm gabaki daya yace sai Nawawi ya nuna mini wata alama ya mun wata magana wacce take nuna cewa shi baya san Ibn Hazm baya san irin dabi'a Ibn Hazm ne kawai sai yace Ibn Kathir yace sai na cewa Nawawi to ai yana da kai kana da uzuri akan haka domin Ibn Hazm mutum ne wanda yake ya hada abubuwa guda biyu kishiyan juna a wajen aqida yana da laushi ya bi aqida mara kyau a wajen tawili kenan a wajen kuma fiqhu inda ya kamata ya danyi laushi din kuma nan kuma ya zama yana da jald yana da ainihin wato abin nan zahirin ciyon da yake jaldun ya bi su yace to yace kuma har na daga sauti na da nake wannan magana a mafarkin nan har aka ji ni waɗanda suke kwance kusa da ni suka ji ni sannan sai aka nuna min wata gona kamar ta dabino haka wadda babu inuwa babu kaza kaza aka ce min ai wannan gonar ita ce kamar suke kwatancin aikin Ibn Hazm da yayi gata nan babu kowa a ciki yace sai na farka ga gadi wannan mafarkan suna nan da yawa a cikin littafai waɗanda suke kode irin da muka ambata littafan hadisi ummahatul kutub da tafan tarihi da tafai na musamman da aka yi akan manama ta wanda in Allah ya so aka shirya mu ambace su daga cikin references da kuma da tafai waɗanda suke mufawwalat na shuruhu da sauran su zaka gansu da yawa na labaran mafarkai iri daban-daban to har a yanzu mutane suna yin mafarkai masu kyau wanda za su bayyana musu wani abu ko kuma su nuna musu wata fa'ida kamar yadda ambata da zu malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta mishi ya taɓa ba mu labarin cewa a lokacin da yake yin ayyuka na ruqya yakan yi addu'a idan ya kasa fahimtar wata mas'ala ta wani sihiri kuma in yi sa'a yakan gani a mafarki aka nuna mishi cewa ga wurin da za a iya zuwa a ciro wannan a cire asirin ko inda aka birna asirin irin wannan yakan faru ga wasu da haka ba a kore yiwuwar faruwar su amma muka lura duk waɗannan mafarkan nan da makamantansu babu wani ƙwaya ɗaya da ya zo da bayani akan wani sabon hukunci to shine mahallin da za a yi dama su sufiya ɗan ɗariƙu suna ansan sabon hukunci sabon salati sabuwar sallah wata sabuwar ibada wani abu can da annabi bai karantar ba sai a zo a ce yanzu kuma ya zo ya karanta a mafarki kuma wani ne ma can daban ya karanta a mafarkin ba ma annabin ba sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ba za a karɓa ba amma irin waɗannan kamar yadda muka gani na farko masu ilimi ne suka suka yi sahabbai ne wasu tabi'ai wasu manyan malamai ne idan malamai aka kai musu wanda suka san kan abun suka ga cewa eh wannan mafarkin yana da mashiga ga garanta al-tafin al-turuqul hukumiyya na ibn al-qayyim ya kawo maganganu game da haka al-tafin turuqul hukumiyya nashi haka a cikin as-sama nashi din har ila haka cikin dariqul hijra ne cikin jiji na uku da cikin a'lamul muwaqqi'ina wanda zamu zo muka tantasa abuwa daga cikin shi insha Allah haka al-tafu darus sa'ada duk waɗannan wurare ibn al-qayyim ya magana akan matsaloli da suke da alaka da ire-iren waɗannan to ina baiwa ɗan uwa masu bibiya na hakuri da uzuri cewa wannan darasi na bakwai kenan ko ya ƙare gaba ɗayan shi akan buga misalai waɗanda tsakanin da Allah ban so in tsawaita ba na so in buga misali ɗaya ne ko biyu to kuma sai gashi hali ya bayu misalan suna da alaka da juna da fatan hakan ya zama yayi fa'ida gare mu gabaki ɗaya kuma ina fata ƴan uwa ɗalibai musamman da waɗanda suke da bincike da waɗanda suke da ido a ilimi babu laifi su koma masadir inda za su samu bayanai masu gamsarwa cikakku waɗanda suke da alaka da irin abubuwan da muka bayyana a nan don samun fa'idoji da samun ƙare-ƙaren ainihin wato ilimomi Allah ubangiji ya sa mu dace zan saurara a nan insha Allah sai mun haɗu a kaset na gaba wato mai lamba ta 8 kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله